الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta kala tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka, littafin kitabut tauhid wallafar babban malami na musulunci Sheikhul Islam Mujaddiduddin Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahmatullahi alayhi a cikin wannan masallaci namu mai albarka Masjidut Tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mun gama karatu cikin baban da yake mana bayani dangane da fadar Allah ta'ala da yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, wanda yau insha Allah ta'ala zamu tashi da kan babu qaulillahi ta'ala إنما ذلكم الشيطان. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وأنا باب ذي من بياني دنغني دفدر أبنجي سبحانه وتعالى ديتي إنما ذلكم الشيطان سندي كدي وانتانانكو wanda ya muku wannan ban tsoro shedan ne ya khawifu awliya'ahu yake tsoratar da ku masoyan shi mataimakan shi daga cikin bil'adama. A wannan babi wato malam ya koro da shi bayan baban da yake bayani akan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan, saboda baban da yake kafin wannan yayi bayani akan abin da ya shafi al-muhabba, to shi kuma wannan babi zai yi bayani akan abin da ya shafi al-khawf, saboda a hada suke a guri daya. Bawa ya zamanto da'iman bainal khawfi war raja. Yawwara, shine Allah subhanahu wa ta'ala ce innama zalikum, sani dai wancanan ku kadai, wato shi wannan wanda yazo ya kawo muku wannan labari na cewa abokanan adawar ku suna nan sun hada rinduna ta abokanan adawa wanda za su gama da ku su kurmushe ku, ash-shaytanu shedan ne ya khawifu awliya'ahu yake tsoratar da ku masoyan shi, yake tsoratar da ku wato mataimakan shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fala takhafuhu, kada ku dakata su, kada ku ji tsoron su, wato kada ku biye wa shedan cikin jefa tsoron su da yake a cikin zukatanku. Wa khafuni, ku ji tsoro na ni kadai, in kuntum mu'minin, idan har kun kasance mu'mine na gaskiya. Wato idan har kun kasance mu'mine na gaskiya, ni kadai ne na cancanci ku ji tsoro na, ba wai wanda shedan ba yake tsoratar da ku game da su ba. To wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya koro ta cikin bayanin lokacin da Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i yazo cikin musulmai, ace musu innan nasa qad jama'u lakum, wato hakika randanan nan ta kafirai suna nan sun tantara randanoni, qad jama'ul jumu'a lakum, sun tattara randanoni saboda su kurmushe ku, dan haka fakhshawhum, yace shawara da zan ba ku shine ku ji tsoron su, ku ji tsoron su, ku shiga taitayin ku, kowa je ya labe a kasan gado. Fazadahum imana, Allah ta'ala ce wannan maganar da Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i ya gaya wa mu'mine sai ta kara musu imani akan imanin da suke da kai ada. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, to ba wannan sai Allah ya ce innama zalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'ahu فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين da kuma fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace innama ya'muru masajidallahi sani dai kadai wadanda suke raya masallatai na ubangiji subhanahu wa ta'ala yamma rayawa wanda take ma'anawiya ta hanyar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da karatun alqur'ani da yin sallah imma wanda take hissiya ta hanyar gina wannan masallatai da kuma sanya fitulu a ciki da sanya shimfudu da kula da sharar masallatai da sauransu sune man amana billahi wadanda suka bada gaskiya da Allah wal yawmil akhiri suka bada gaskiya da rana ta karshe wa qamas salata suka tsayar da sallah suka zo da ita kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sahabbai ita wa ataz zakata sannan kuma suka dawwama aba akan bayar da zakka ga wadanda suka cancanci a basu ولم يخش الا الله sannan kuma basu ji tsoron kowa ba sai Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai akwai bambanci tsakankanin al-khawfu da al-khashiya wato wajen ma'ana idan aka ce al-khawf tsoro zai iya yiwa ya zo shi ne min dhufi shi dan adam din da yake jin tsoro din saboda rauni nashi ne shine yake da al-khawf al-khashiya kuwa shine saboda girman shi wanda ake jin tsoron nashi mun gane da kyau wato walam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba cikin abubuwan da ba a jin tsoron su face sai ga Allah subhanahu wataala abinda ba wanda zai iya yin shi sai Allah baka ji tsoron wani dan ya ce zai maka shi ba to wannan shine bawan Allah musulmi na gaske kenan zaman to wani ya maka ban tsoro ya ce zai talauta ka talautawa ba kai ne mai talautawa ba ba ni ne mai talautawa ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai talautawa dan haka wannan abu ne wanda yake hannun Allah wani ya maka ban tsoro ya ce zai kauda ka zai gushe zai gusar da kai daga duniya yayi kada Allah subhanahu wa ta'ala shi ne al-mumitu shi ne mai matarwa ba wani wanda yake mai matarwa duk wani wanda kaga ya mutu lokacin sa ne yayi dan adam sai dai ya zamanto sababi wani ya ce zai haukata ka ba wanda yake haukatawa duk wani wanda yake dan adam ne bai sai ya haukata ka ba sai dai ya zamanto sababi amma wanda yake kawar da hankali shine Allah subhanahu wa ta'ala mun gane da kyau shine walam yakhsha illa Allah wato bai ji tsoron kowa ba daga cikin abubuwan da ba mai yin su sai Allah illa Allah sai Allah shi kadai ya ji tsoron shi fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wance nan ka ana kaunar su kasance daga cikin waɗanda suke shiryayyu ne da kuma fadar Allah yawa yawa ya kawo al-khawf ko kware da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa minan nasi daga cikin mutane shashe daga cikin su akwai man yaqulu amanna billahi wanda yake cewa mun ba da gaskiya da Allah daga cikin mutane akwai wanda zaka ji daga baki sun ce mun yi imani da Allah mu'minai ne na gari muna tare da mu'minai 100% amma fa idza udhiya fillahi wato irin waɗannan mutanen idan aka cutar da su saboda wannan imani da suke da kai saboda riko da addinin Allah da suka yi idan aka cutar da su ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai su sanya wannan cutar da mutane da suke yi da su cutar da mutane suke yi musu sai su mayar da ita tamkar azabul Allah ce wato ta dalilin wannan cutar da su da ake ana musguna musu tun ya ce ya yi imani da Allah musamman in yana zaune a garin da musulunci baya da karfi to sai ya zamanto wannan imanin nashi da Allah ya sa mutane dan sun yanke hulɗa da shi to idan ya zamanto sun yanke hulɗa da shi ya koma kowa baya harka da shi sai da kullum arzikin sa wanda yake da ada shi ne yake ci kullum ta dalilin wannan sai ya ga cewa yayi murabus a ce ka ganka da ana so a tsira da mutunci shine a zo a kwada musu a ce dama ai nayi haka ne li akhtabirakum dan in jarraba ku in ga da ya karfin rukunku da addinin ku yake ashe ku din dan nace na shigo musulunci ba zan janyo ku ba, haka nake so da ma in same ku. Wannan dalilin da yasa nayi haka dan in gane cewa akwai wanda suke da ragon kudiri ko kuma ba su da. Daga cikin mutane akwai wanda za ka cewa shi haka ne, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yatma'annu bihi wa in asabatu fitnatu ninqalaba ala wajhihi. Wato cikin mutane akwai wanda idan yace ya imani da Allah ko to idan abun yayi zafi sai ga cewa yace to ai dama ba a ciki yake ba ya fita, sai ga yace ya fita. Idan yaga wancan ya soko shi, wancan ya soko shi, wancan ya soko shi, eh kai kada yaga kowa fahimtar addini zaka ce sai kai kaza sai kai kaza, to shikenan an fasa ni ma na fasa, sai zaman to kuma ya wafa ga aje a biyar ma shakida. Ga abinda Allah ya ce, ga abinda manzon Allah ya ce, amma saboda ana gani a ungwar shi kadai ne ya fahimci haka, wancan ya dauko mai karan tsana, wancan ya dauko mai karan tsana, wancan ya dauko mai karan tsana, kawai ta dalilin wanda sai ya ce to shi ma yayi alliance ya kwada, saboda yana ganin cutar da mutane da suke mishi yana hada ta da azabar Allah, saboda azabar Allah ita ce ya kamata mutun ya gujewa. To amma kuma sai ya ji tsoron cutar da ake mishi, wanda ita duk yanda yake dan adam wajen cutar da kai, cutar shi mai gushewa ce, ba yanda za a yi tadawuma. Imma kana raye Allah tabaraka wa ta'ala ya maka maganin shi, imma har ya zama to yana ta cutar da kai, hal Allah ta'ala ya amshi ranka. To idan Allah ta'ala ya amshi ranka, duk wata wahalar da zaka sha ko a duniya cikin mu'mine wanda za a fara jarrabawa kamar yadda manzo Allah ya faɗa, shine wanda ya fi kowa tsananin talauci a wannan gida na duniya. Cikin mu'mine wanda ya fi kowa galabaita, ya fi kowa shan wahala, za a dauko shi a tsoma shi a cikin ni'ima ta aljanna. Ana tsoma shi sai a huddo shi a ce bawan Allah, a cikin rayuwarka gabaki da ta duniya ka taba haduwa da kalubale? Akwai wata rana da tazo ta huce wanda take mai tsanani a gurinka zai ce a ya rabbi, tunda nake a kullum a wadata nake, saboda zai ji hali ya mance wannan rayuwar ta duniya, wahalar da aka sha ta duniya dan an mance ta. Wani za ga in ya shiga cikin nima ko a duniya ne, wallahi in mutum ya shiga nima ta shekara ɗaya ko in ka ganshi zaka ce wai wane kai ne, kaga kumci ya huto, kaga tumbi ya huto, sai shi hali ya manta da wannan wahala. To ina kuma ga wanda aka shigar da shi aljanna, Allah ta'ala sa a shigar da mu aljanna, Allah ya shigar da mu aljanna. Na'am.
Ana Abi Sa'id radiyallahu anhu marfu'an, inna min da'fi al-yaqini an turdi an-nasa bi sakhati Allah wa an tahmaduhum ala rizqi Allah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tik Allah, inna rizqa Allah la yajubuhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Wa an Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, man iltamasa ridha Allah bi sakhati an-nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhati Allah sakhata Allah alayhi wa asqata alayhi an-nas. Rawahu Ibn Hibban fi sahihi.
Hadith din farko a wannan babi a amso shi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Marfu'an hadithi ne wanda yake abin daukakawa zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace, inna min da'fil yaqin, lalle yana daga alama ta raunin yaqini na bawa, yana daya daga cikin alamomi na raunin yaqini na bawa, bawa a samu cewa yaqinin sa yana da kai rauni yayi kasa. An turdiyan nasa bi sakhatillah, ka dinga neman yardar da mutane ta hanyar aikata ayyukan da za su husata Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Bawa ya dinga aikata abubuwa saboda abokanan shi da ƴan uwan shi su yarda da shi, amma kuma waɗannan ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala baya so a aikata. Ga mutum wani za ka ga cewa ya tafi wajen mutane, shi ma ya ga ana rawa, shi ma ya shiga ayi rawa, dan kala a ce kai gashi wannan shi ana rawa amma kuma ya je gefe, gashi ba kauye ne da sauransu, kana jin tsoron a ce maka dan kauye baka waye ba, kaga mutane suna budewa kwalba suna shan wannan tunanin ka ori bace, kai ma ka buga huska ka zo kai kwada huska ka doka hukunkwada, dan kana ce maka kai ma ba kauye ne. Wannan yana daya daga cikin alamomi na rauni na yaqini na bawa, bawa ya aikata abu saboda abakan tafiyar shi su yarda da shi, amma kuma wannan aikin cikin aikata shi akwai husata Allah subhanahu wa ta'ala. Duk aikin da indai in ka aikata shi ko Allah tabaraka wa ta'ala zai yi hushi da kai. To ko da duniyan nan gabaki da za su hadu akan cewa ka aikata wannan aikin, in ka aikata za su yarda da kai. Ka kallaci hushin Allah ba wai yarda su ba za ka kalla. Lokacin da Allah ya ce ya yi hushi da kai, to hannun zukatan bayi gabaki da a hannun shi suke. Ganin daman shi ne lokacin da ya yi hushi da kai, kuma dukkan bayinsa wanda suke nagari ya sa tsanarka a zuciyarsu. Ya zama to ka yi batan bata kalkalke. Khasirar duniya wal akhira. Shi ba a duniyar ba, shi ba a lahirar ba. Na'am. Wannan mun ci da magana cikin mutum kamar yadda ku goma kare, a dole ka haɗu da kalubai. Zuma kan ranka ya saka wannan toshi, wannan ba nasu ba ne na asali. Eh, kenan bogin ne wanda shi ko. To haka ne ba. Aikin in dai ba za ka yarda da Allah ba ne, to ka yi haƙuri, kar ka aikata shi. Wa an tahmadahum ala rizqillahi, sannan kuma yana daga cikin alama na raunin imani na bawa shine ka gode wa mutane akan arzikin da Allah ne ta'ala ya baka shi. Ka gode wa mutane akan arzikin da Allah ta'ala ne ya damƙa maka shi ya baka shi. Irin wani ya zo ya baka alheri, ya maka allura mai kyau, da dare kana cikin yanayi na babu, kawai ne kwankwasa gidanka kurkurkur wai da dare wannan sha ɗaya ta dare ta yi da sahihin wannan, in waye ma wallahi ya cuce ni, ya hana ni barci. Ai kace amma dai bari in ji ko ba lafiya ba yan da kawo toyo malam to alhaji ku ne da kanku, wallahi ba san ku ne ba, za a da sai ku yi kira a waya ma da sai a tarra ku. Shikenan ya kare sai ya ce ga wannan zakaci ake raba mu, a gani cewa a madadin ka na limamin unguwa ya kamata a ce kai ma dan san maka. Ace to Allah saka da alheri. Da ya baka kadan ji da kabur ko naira ce ai ka san me yawa ne. Da ka je gida ka huddo tunaninka in ji kaji ka ne, sai da ka huddo kaga yan goma ne. Da ka lissafa ka ga nan miliyan guda ne. A sallar asuba da aka huto kai kana gauga da ka zo ya kace alhaji shi zai yi sallah. Kana yana ga maka allura alhaji bismillah. Ai kula da mun shiga ba. Alhaji na amana ko za ku ji alhaji ko kuma da zale. Eh to ana gama sallah kuma ka rika shi gida. Wallahi na gode alhaji, mun gode ko dai lamar ta gode. Eh alhaji Allah kare kiyaye wa, Allah kare kaza. To lalle gode wa dan adam wanda ya maka alheri, wannan yana daga cikin hali na babban mutum. Man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuhu. Sannan kuma da Allah ya ce man la yashkurun nas la yashkurullah. Duk wanda baya gode wa mutane kan alherin da suka mishi, to baya ba zai gode wa Allah ba. To wannan godiyar da za ka yi musu har ta sa ka manta da cewa Allah shi ne ya sa zai damƙa maka wannan kuɗin, shi ya zama sababi ne, amma Allah ya ƙaddara cewa a daren nan sai ka samu miliya. Ko alhaji bai kawo maka ba ko, to akwai hanyar da za ta biyo ta hanya mai kyau kuma a kawo maka miliyan nan. Don haka alhaji ya zama to sababi ne. Godiyar da za ka mishi kada ta sa ka ɗauki cewa kai ka ce wallahi gashi dai Allah ya manta da mu, amma kuma ga alhaji kai alhaji Allah mishi albarka. To kaga in kai haka abin yayi muni tuna wadda Allah ta'ala ne yayi da kai, kana ciki kana addu'ar kana kiyamul layl kace an bata maka karatunka na laizu uku ko hudu kai kuma aka baka mulai ina ga kwana kai muke barci, kai ba sallar ba, kai ba yanzu jibarin ba, kai ba lallan ko ba nazarin ba, kawai kana lissafi in ka kare ta khuda ita canza ma ta ce kada lokacin da kudi ya zo shi duk wata kudin baje ta kace ka dauko ta sabuwa da na kuwata yau ba da kana na cika
eh
kazo lokacin kudi yana zawa ko da hutalka bata wuce kai daki bi ciki da baranda ba kudi yana zawa ne kai kudin ma baje ta zaka kai daki uku yayi kada bari in gani kai ya haka kai ya ga fulam ka bada ai ka bada wanda kila sai metro masan din ma zo ka ci hallo na can da fulam cin mana kai hakuri da Allah ka ce je kai da sai na wawe ka to godiyar da zaka musu ya zaman to godiya ce wanda bata huce gona da iri ba an gane da kyau wa anta zummahum ala ma lam yutika Allah sannan kuma yana daga cikin alama ta raunin imani na bawa ka dinga zargin mutane akan abin da Allah ta'ala bai kaddara ba dama naka ne abin da Allah ta'ala bai baka ba yana daga cikin alama ta raunin imani na bawa dan kaga wani alhaji yana rawa yazo kanka ya tsallake ka ka zazzage shi madiyacin banza ya tuwo yau dama me zai duke ka dawa duke banza gare ka duke lohi gare ka Allah ne bai kaddara zai baka ba da ya kaddara zai baka ko ko ana ha maza ha mata zakaran da Allah ya kaddara sai ya cera to shirwa in me yake sai da ya hakura mun gane da kyau to lokacin da ya ga mutun yana rabo bai baka ba karka zarge shi Allah ne bai sa zaka sagu ba wallahi ka zo ka bude faji kishi wallahi wannan mugu ne wallahi yanzu dai kaga dai kawai alhaji wallahi da yake ba wani rabon zakka bai kyauta ba yanzu wannan tunda yake ni bai taɓa bani bi cikin zakkal alhaji kuma ko ana sawa da sunana in list cikin zakka leka ta alhajin wallahi da sunana a cikin rantsa zai rakai ce wallahi kawai wannan ne bakin ciki ne bakar hasara ce a zuciyar shi wannan tsakanina da shi kaga wannan baka kyauta kanka ba saboda wannan abu ne wanda Allah bai baka ba to duk abin da Allah ta'ala bai baka ba shi go wallahi ko mutane na duniya za su hadu akan sai sun baka shi ba za su baka shi ba wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka dan mun to kana da wannan aqidar kana da wannan fahimtar lalle wani na cancanci ya taimaka mini bai taimaka mu ba zan zage shi ba Allah ne bai kaddara zai taimaka mu ba kuma Allah ya kaddara sai nayi wadata din wani na dawon wanda ba ni da alaka da shi daga can abun zai zo mini kenan ka zauna lafiya amma wani za ka ga cewa wani dan uwan shi ne shahi'in shahwa kaji ana shahi'in shahwa da kakar shi da kakan baban shi suke wani kaman uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma suke diyan maza su ma amma dan yana da kuɗi bai taimaka mishi ba kawai sai ya zauna raka zage shi ya wani duke shi ta cice madayacin banza madayacin waye shi ne babban ma ba shi da duke shi ina ga mai da duke shi kawai mutuwar zuciya yaushe za ka tsaya yau ko ɗan uwanka ne wanda kuka wato ciki ɗaya in bai baka ba ka zage shi balantana wanda haɗuwar taka da kai da shi can sama ne wataƙila ma iyaye da kakannu ne suka faɗa maka kai baka ma san alaƙarka da shi ba sai daga bada daga da aka san yana da kannin shi tun baka san su ba amma shi da aka ce ai kakar shi ta wajen uwa da kakanku na wajen babanku to shi kakanku na wajen babanku baban shi shine yayan kakar baban shi abun ba daɗin faɗi ba amma ka zo sai ka yi awa ɗaya kana zage shi sike awa biyu kana zage shi duka kana duke shi ba ta da amfani in aka maka me dalili ka ce me mana mu ƴan uwan shi wanda dai in ya mutu mu za a gani a kusan gawar shi me mana har yanzu kai a wannan kake shi wa ba shi wannan dukiyar Allah ya ba shi kai kokari ka roki Allah Allah ya baka kai ma haika taimaka ƴan uwan shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin yace hakika arziki na ubangiji subhanahu wa ta'ala kwadan me kwadayi baya janyo shi din yanda mutun ya kai a kwadayi da zalama in dai Allah bai kaddara zai samu muku ya kari lasa harshen shi ya kari samukun shi wallahi ba zai samu ko biye ba sai kaga wani yana zuwa kofar alhaji daga an yi sallar asuba zai tafi kofar shi sai alhaji ya bude in ya bude shi zai karewa alhaji mota
ya huto ya ce alhaji Allah ya sa sauka lafiya amma alhaji ya tashi ba shi $20 ko $40 ya raka godiya shi amma ga wani ya shayo kana shi sun hadu da alhaji dattijan da ya rike mutuncin shi to sanan ku da alhaji muna laye to baba sanan ku muna laye kawai dauko jika goma ya damka mishi wanda shi wannan wanda yake zauwa daga anya asuba din ya zauna a bashi $40-40 sai ya bi yayi sama da wata guda sai kai kwana 50 yana amsa $40-40 shi ka goma da wannan sai kwana 50 to kwana 50 ina gina zai bata takalma ga zuwa da zauwa ga azkaru da bai tsaye ba a masallaci kwadayin mai kwadayi da zalamul mai zalama baya janyo wa arzikin Allah ya mutun ya kare hadaman shi ko ya kare zazzalin shi ya abinda Allah ya kaddara zai samu shine zai samu ba zai gita akan nan ba wala yarudduhu karahiyatu karihi kyamar mai kyama baya mai yarda arziki na Allah dan wane baya so kai arziki wane baya so kai arziki wadancan abokan kasuwa sun kunno maka wuta akan cewa sai an danne maka hanyar da kake samu arziki ko sai ga cewa kuma in aka danne wannan kin hanyar sai Allah ya bude wata wanda ta fi wannan kin fadi sai ana ganin cewa kana order kayan miliyan 10 din sati suna karewa yanzu da aka danne maka wanda kake ka mai kayan miliyan 10 din sati suna karewa sai ya ce ka fasa kawa zai shawara da sauransu daga baya yana danne ta wannan kafar ko ina zai sai maka ya tsaya shi yanzu ya zo shi ya sake mota a shekara ɗaya so uku ya sake mota ya sai gida sai kira daga ƙarshe kawai sai a ji an ce an baka wata kwangila dun wata sai ka kawo kayan miliyar guda ba zan ce a sati ka kawo miliyan 10 ba ne yanzu a sati kusan kayan miliyan 250 za ka kawo shi yasa in Allah ta'ala ku yayi niyyar wani sai ya cera wala sai ga ana ta sarar nashi wancan ya sare shi ya goce wancan ya sare shi ya goce ya sare kafar shi wanda ya tafi sara sai ga kowa kawai biya ya dawo kawai kuma sai dai a ce kawai Allah ke yi ya yi karfin su sai dai haushin kawai kai fatan Allah ta'ala ya kasance a cikin dafiyarka idan Allah ta'ala yana cikin dafiyarka ko wallahi ko mutane gabaki ɗaya za su haɗu na garinku da na jaharku da na ƙasarku akan sai sun nakasa ka wallahi ba su isa ba amma lokacin da Allah ta'ala ya fita daga batunka to ba zan can mutanen ƙasarku ba zan can mutanen jaharku ba zan can mutanen garinku ba zan can mutanen unguwarku ba zan can mutanen gidanku ba wallahi kowane ne kaga dai mahaifiyarka mahaifinka masoyanka ne ko wallahi ko su suke maka za ka cewa ka ishe su ‘yan uwanka wanda suke maka suke ba ka za ka ga ka ishe su saboda Allah ya fita daga batunka kana je ma mutanen unguwa barantana a ce dan su sun kyamace ka la Allah hasada ne to iyayenka ma ka ishe su saboda Allah ya fita daga batunka lokacin da Allah ya ce yana yi da kai ko kowa in yace baya yi da kai to sai Allah ta'ala ya sa mutanen kirki sun yi da kai lokacin da Allah ya ce baya yi da kai to duk wani wanda yake yi da kai za ka ga cewa kuma ba mutumin kirki ba duk mutanen kirki sun tsame hannu daga lamarinka mun gane na'am sai kuma hadisi na gaba daga nana Aisha radiyallahu anha yardal Allah ta kara tabbata a gare ta nana Aisha tace haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace man iltamasa ridwallahi bi sakhadin nasi dukkan wanda ya nemi yardal ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar aikata abin da zai sa sababi ne na yin hushi na waɗansu daga cikin mutane radiyallahu anhu to Allah subhanahu wa ta'ala zai yarda da shi wa arda anhu an-nasa kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi zai yarda da mutanen game da wannan kin aikin nashi mun gane da kyau in dai har neman yardan Allah ne ka aikata abin ka dan neman yardan Allah ko sai da mutuwa cikin aikata wannan aikin waɗansu daga cikin mutane sun yi hushi da kai ransu ya ɓace ta dalilin wannan aikin da ka aikata in dai ne neman yardan Allah ne kake to Allah ta'ala zai yarda da kai kuma sai mutanen gabaki ɗaya su ma sun yarda da kai mun gane da kyau wannan kuma kowane bangare ka ɗora shi kowane bangare in bangaren abin da ya shafi aikin addini ne ana abin da ya shafi aure za ka cewa wani lokacin ana cewa aure kaza kaza bai dace ba misali irin ko wani gida an ce wannan gida ne wanda ba shi da kyau. Kuma gidan nan kai ka kallata a shari'a ba wani munin shi. Sai ya zamanto ita kuma wannan wanda kuke tare da ita wanda kake son ka aure ta. Baiwar Allah ce ganita ce sa'ima ce abida ce kari'a ce kuma. Sai ya zamanto in ka aure ta ita za ka huce mata takaici. Saboda a gidansu da ƙawayenta din sun kunno mata wuta cewa ai wane yaudar likice yake kaza 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 duk randa aka ce kai watsi da lamarinta to shikenan mahulkin su ya cika. Sannan kuma a gidanku an ce ba za ka aure ta ba. Kai ta addu'a Allah ta'ala sa kan da shefu alheri auren nata. Daga ƙarshe idan ka aure ta ko duk waɗanda suke fada da lamarin sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su ajje makamai. Sun zamanto masoyanka ƴan gidanku, sun zamanto ƙawayenta, ƙawayenta sun zamanto masoyanta ƴan gidansu. Kowa sai ya dinga maraba da abu. Saboda abin da ma a hannun Allah ne, zuciyarsu gabaki ɗaya a hannun Allah take. Ko ya zamanto wannan abu wanda kake kan shi abu ne wanda sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da shi. Abu ne wanda ya zo shi a cikin hadisai ingantattu tamkar rana lokacin azhar. Sai zamanto bi'ar da kake, unguwar da kake, garin da kake, ana fada da wannan abu. Sai ka ɗauki haƙuri. Wannan fada da ake da shi bai sa ba ka ce kai ma ka fasa. Sai zama kana ƙoƙari daidai gulgulo kana ta fama da shi. To sai ga wata ran Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wanda suke fada da kai sun yadda makamai sun zo suna ta neman wato yafiyarka da sauransu. Wannan sai ka ƙara gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ta'ala ya maka. Mun gane da kyau. Wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillahi. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce dukkan wanda ya nemi yardar mutane ta hanyar husata Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ta hanyar aikata abin da zai bata wa Allah subhanahu wa ta'ala rai, abin da zai husata Allah subhanahu wa ta'ala, to sakhatillahu alaihi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai fushi da shi. Sannan kuma wa askhaba alaihin nasa, Allah tabaraka wa ta'ala zai husata mutane a kan shi. Sai ya zamanto aikin da farko ka aikata shi da niyyar mutane su zamanto ka saje a cikinsu. Daga ƙarshe sai a yi ta wanda ya roƙi ya koma kare din. Shi kenan ya koma kare din kuma su ma karnukan su dinga ƙyamar shi. Ba saboda ya dinga saje da su ba ne. Ga su ma karnukan suna ƙyamar shi. To kai ma yanzu ka aikata abu don mutane su yarda da kai. Ridwan nasi ghayatul la tudrak. Idan ka ce zaka biye wa mutane ko su ce kai kaza ka aikata kai kaza don ka zauna lafiya da su kai kaza don su yarda da kai, wallahi wata ran sai ka gama yin daga ƙarshe rana ɗaya in baka musu su ce kai wani dama mutumin banza ne. Da kun doke shi a mutumin kirki da kuke ganin shi haka ai mutumin banza ne. Shikenan duka wannan alherin da kai sun ruguje shi, dama ba alheri ba ne ya ce kai. Saboda ka saba wa mahaliccinka. To amma in ya zamanto Allah ka yi dan shigo, to shi Allah layansa. Allah yana amsar ɗan kaɗan ya ɗaukaka shi. Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyib fa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu. A riwaya ta al-Imam Muslim mazala ce fatarbu fi kaffir rahman hatta takuna mithla al-jabal. To kaga dan kadan zaka bayar amma Allah tabaraka wa ta'ala ya cancana maka shi ya zama mai yawa. Amma dan adam da yawan zaka bashi amma washe gari in baka bashi ba ko in ya fara caccira ka ya fara zazzajin ka kai ka ce da ɗaya rana baka taɓa mishi rana. Amma ga baki da ya manta alherin da ka mishi na jiya da na shekaran jiya da na bara da na bara wacce. Mun gane da kyau. To wannan shine dan adam. Lokacin da kace aikin ka zaka yardar da mutane ne, to ga sani cewa mutane ba iya musu. Amma Allah ta'ala in dai kai abu dan shigo, to kafakallahu annas. Allah zai maka maganin mutane. Amma in dai kace zaka yi kokari ka yardar da mutane, to kun ba wanda zai iya maganin, zai iya maka maganin da Allah zai maka. wannan hadisi Imam Ibn Hibban ya rawaito shi a cikin sahihi nashi. Na'am.
Misali, al-ula tafsir ayati al-imran, al-thaniya tafsir ayati bara'a, al-thalitha tafsir ayati al-ankabut, al-rabi'a anna al-yaqina yad'uf wa yaqwa, al-khamisa alamatu da'fihi wa min dhalika hadhihi al-thalath. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه.
يوا أتكون wannan babin akwai matsaloli wanda za a iya fahimta a karkashin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai wanda malam ya koro da su. Matsala ta farko a cikin wannan babin tafsirin ayar da take cikin suratu Ali Imran, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna ma zalikumush shaytan. Matsala ta biyu tafsirin ayar da take cikin suratu Tauba, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Matsala ta uku tafsirin ayar da take cikin suratul Ankabut, fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah. Arabi'a mas'ala ta hudu anna al-yaqina yad'ufu wa yaqwa, wato haqiqa karfin imani na bawa yana yin rauni yana hawa, wato imani na bawa tamkar reso ne, yana hawa yana sauka, wani imanin sa mai karfi ne, wani kuma imanin sa mai rauni ne, wani kuma tsakatsakiya ne. Irin kaman salula ce, akwai mai karfin reso, akwai wanda take tsakatsakiya, akwai kuma wanda take da kai raunin reso. To haka cikin mutane, imani lokacin da yake karuwa shine lokacin da ya zamanto bawa, wato ya yawaita ayyuka na da'a ga Allah, yazidu bi da'at. Lokacin da yake kasa kwa wa yanqusu bil ma'asi. Al-khamisa mas'ala ta biyar alamatu da'afihi, wato bayani akan alama ta raunin imani. Wa min zalika hadhihi thalath, yana daga cikin alama ta raunin yaqini na bawa waɗannan dangin abubuwa guda uku da aka ambata, shine an turdiyan nasa bi sakhadillahi wa an tahmadahum ala rizqillahi wa an tazummuhum ala ma lam yu'tikallah. As-sadisa mas'ala ta shida anna ikhlasal khawf lillahi min al-fara'id, wa to haqiqa ta cewa tsoro bawa ya zamanto tsoron shi wanda yake yi dan Allah ne, wannan yana daga cikin abubuwan da suke farillai. Wato tsoro kashi-kashi ne, akwai tsoro wanda yake jibilli, wannan babu laifi a kan shi, irin ka kunama ka ji tsoron kada ta halbe ka, da in ta cije ka za ta hana ka barci har wajen gobe da Allah ba za ka zamanto ba cikin hayyacinka, ba za ka dawo kan saiti ba. Ce kai shejiyar na ayin ta jijiyar ba ta ji abin daɗi. To babu da shi aka ce akwai kunama kamar gurin. Gane da kyau. Eh, ko irin an ce ai wannan gurin mace zai tana fitowa da dare. Babu da shi ka ce a to ba gurin mu bane nan kira. Shike nan ka tashi ka shiri. Wannan khauf ne wanda yake jibilli. Ko a ce ai ga kerke ce nan ya cire. Ko ga kura nan ai gidan zu ya buɗe. Din sun mulutu ga zaki nan ga kura na, babu laifi ka shiga gidanka ka mara mai kadena, eh ka sa kadena ko babu laifi ka haka nan. Saboda wannan khauf ne jibilli, fa kharaja minha khaifan yataraddab, haka annabi Musa Allah ya ce mu shigo, Allah ya ce fa kharaja minha khaifan yataraddab, wato annabi Musa ya fito daga cikin birnin Madina, a ya fito daga nan garin su khaifan, halin kasancewar shi yana cike da tsoro kuma yana jira abin da zai faru da shi. Ban gane da kyau, to kaga wannan al-khawf kenan. Sannan kuma qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin. To tsoron da ake magana anan shine tsoro na ibada. Tsoron da yake tsoro ne wanda yake na ibada, irin wane kan iya haukata wane, wane zai iya kwace mutan arzikinsa, wane zai iya tambada wani, wane zai iya kashe wani, wannan duka tsoro ne wanda na Allah subhanahu wataala ne, tsoro ne wanda yake na ibada. Sai kuma mas'ala ta bakwai zikiru thawabi man fa'alahu, wato ambatan dimbin ladan mutumin da ya aikata aiki saboda neman yardar Allah, shine man ritta masa ridallahi bi sakhatin nasi radiyallahu anhu wa arda anhu an-nasa. Mas'ala ta takwas ta karshe shine ambaton uqubar wanda shi kuma yayi watsi da neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, shine wa man ritta masa ridallahi bi sakhatillahi sakhadallahu alayhi wa sakhadallahu alayhi an-nas. Wannan hadisi ne habbani rawaito shi. Na'am.
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله يا أيها النبي حسبك الله وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأنا باب يشيكم ذي يمنى بياني دنغني دعبن دي شافي wato fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wato at-tawakkul kenan, dogaro ga Allah ya zaman to bawa ga baki dayan shi komai da komai nashi kulliyarsa ya jingina ta zuwa ga Allah, ya fawwara al'amarin shi zuwa ga Allah, duk abin da ya same shi daga Allah ne, baya tuhumar wani da wani da wani da suwani. Allah ta'ala ce wa ala llahi fatawakkalu, fatawakkalu ala llahi, ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, in kuntum mu'minina, idan har kun kasance mu'mine na gaskiya, in dai har imanin ku imani ne wanda yake na gaskiya ba imani bane na baki, to ku dogara ga Allah shi kadai. Da kuma fadar Allah tabaraka wa ta'ala ce innamal mu'minuna allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum, sane dai kadai mu'mine na gaskiya su ne waɗanda idan aka ambaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala zukatansu take tsorata take firkita. Da kuma fadar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wa man yatawakkal ala Allah, dukkan wanda ya dogara ga Allah, fa huwa hasbuhu, Allah tabaraka wa ta'ala ya isar mashi makircin mai makirci da sharrin mai sharri da mugu da ƙetar mugu da shirin mai shiri. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, hadisi daga Abdullah dan Abbas, Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa, Abdullah dan Abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakil, qala ha Ibrahim alayhi salamu hina ulqiya fin nar, ce wannan addu'a ta hasbunallahu wa ni'mal wakil, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar mana makircin masu makirci, wa ni'mal wakilu, madalla da abun dogaro idan ya zamanto shi ne Allah. Ita ce addu'ar da qala ha Ibrahim, ita ce addu'ar da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya fade ta, hina ulqiya finnar, lokacin da aka saka shi a cikin majaujawa, aka mai daurin goro, aka cinna shi cikin wuta. Ita ce abun da annabi Ibrahim ya fada, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'idinakum. Annabi Ibrahim wato shi kadai ne da ya zo musu da tauhidi, ya suka ga yana izgiri da su, daga karshe sai suka yanke shawara a mai kullun goro. Ina san kun san yadda ake kullaya goro ko? To ko inan shi a daure shi cucu, to sai aka mai daurin goro da majaujawa, da aka mai daurin goro ko inan shi a kulla kawai aka dauke shi aka jefa shi cikin wuta ya gama yayi kurmus a huce gurin, ana daukan shi an jefa shi, sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, allahumma innaka fis sama'i wahidun wa ana fil ardi wahidun a'buduka, haka ya fada, ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, ana jefa shi, Allah ya ce kulna yana rukuni bardan wa salaman ala ibrahim. Haba bawan na Allah, kai ba shi bai za a kice mishi imamul muwahhidina? Ina ga yanzu aka jefa kai in kace kullu ana rukuni ba kace hasbunallahu wa ni'mal wakil? Haba ai zuciyar ba dai bace, a can za ta maka amfani a lahira, amma dai anan kan fatinka dai an kare imanin ba dai bane. Annabi Ibrahim ba shi da shakka a kai, zuciyar shi cike take da yakinin cewa Allah shine mai yi kuma shine mai karewa shine mai hallakarwa, wanda kaga ya hallaka Allah ne ya hallakar da shi, to ta dalilin haka da ya faɗi sai ya zama Allah ta'ala ya kare shi. Amma a yanzu imaninka wanda yake bai wuce cikin cokali ba, kace ai in aka maka haka aka jawa kaka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, eh a lahira za ta maka amfani kaga. Amma annan yadda ya ce Allah ci kanka. So wallan Imam Malik annabi Ibrahim ai imamul muwahhidin kenan. Inna Ibrahim kana ummatan banitan lillahi hanifa. Wa qala ha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama hina qalu lahu, wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya faɗi wannan addu'a ta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wato lokacin da wato mushrikai suka ce da shi innan nas qad jama'u lakum, wato haƙiƙa mutane suna nufin Abu Sufyan da randanansa. A lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba, ai Allah kenan. Wato duk waɗanda suka zamanto sun hana ruwa gudu na musulunci, sai zama Allah ta'ala ya kaddara kuma sun shiru irin su Abu Sufyan ibn Harb, Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i shi ma ya musulunta, ya musulunta, ya zama babban sahabi. Za mu ga cewa akwai waɗanda sun yaƙi da musulunci a farkon zawar shi, amma kuma daga ƙarshe sai Allah tabaraka wa ta'ala ya musu jadan dogo suka musulunta. Aga in ka ɗauka hata Wahashi wanda ya kashe Hamza, ga Jubair ibn Mut'im, ga irin su Amr ibn al-As, wanda waɗannan dukkaninsu sun zamanto manya daga ƙarshe kuma jarumai irin su Khalid ibn al-Walid. Mun gane da kyau, innan nas qad jama'u lakum, haƙiƙa waɗannan mutane waɗannan mushrikai haƙiƙa sun tattara randanoni lakum saboda su kurmushe ku. Fakhshawhum, dan haka ku ji tsoransu. Fazadahum imanan, wato wannan magana da aka faɗa musu ta cewa mushrikai suna nan suna ta shirin bataliya ta zawa su gama da su, sai ta ƙara musu ƙwarin imani a zuciyarsu. Sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan hadisi Bukhari da al-Imam an-Nasa'i suka fitar da shi. Na'am.
Fi masail al-ula anna at-tawakkul min al-fara'id, as-thaniya annahu min shurut al-iman, as-thalitha tafsir ayat al-anfal, ar-rabi'a tafsir al-ayat fi akhiriha, al-khamisa tafsir ayat al-talaq, as-sadisa 'izam sha'n hadhihi al-kalima wa annaha qawl Ibrahim alayhi as-salatu was-salam wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ash-shada'id.
Fihi masail, a cikin wannan babe wanda yake bayani akan tawakkali, wato akwai mas'aloli wanda za mu iya fahimta a ƙarƙashin ayoyin da malam ya kawo da hadisan da ya kawo. Al'ula, mas'ala ta farko, anna tawakkula min al-fara'id, wato haƙiƙa tawakkuli yana daga cikin farillai, wajibi ne akan bawa musulmi ya zamanto mai tawakkali ga Allah. Al-thaniya, mas'ala ta biyu, annahu min shurutul iman, haƙiƙa tawakkali yana daga cikin sharuɗa na imani. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-thalitha, mas'ala ta uku, ayatul anfal, wato bayani akan ayar da take cikin suratul anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Ar-rabi'a tafsirul ayati fi akhiriha, wato mas'ala ta hudu, tafsirin ayar a ƙarshenta, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Mun gane da kyau, saboda ai mun karasa ta ba. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, tafsiru ayati talaqi, wato tafsirin ayar da take cikin suratul talaq, waman yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu. As-sadisa, mas'ala ta shida, izamu sha'ani hadhihi al-kalima, wato girman lamarin wannan addu'a ta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa annaha qawlu Ibrahim alayhi salam, wato haƙiƙa ita ce maganar da annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam yayi lokacin da aka jefa shi cikin wuta. Wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, hakanan ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama ya faɗe ta fi shada'id, a lokacin da ake cikin tsanani, lokacin da aka zo aka ba su ban tsoro na cewa gashi nan mushrikai suna shirin gamawa da su. Ma'aiki da sahabban shi suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na'am. Na'am. Babu qaulillahi ta'ala.
نعم باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
باب قول الله تعالى سيكم باب ينكر الشيء أكراتم نيو shine wanda zai yi mana bayani dangane da fadar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da yace afa aminu makrallahi yanzu su waɗannan mutane waɗannan mushrikai sun aminta da bakalkashiya ta Ubangiji sun aminta da kulli na Allah fala ya aminu makrallahi ba wanda yake aminta da bakalkashiya ta Ubangiji da kulli na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala illa alqawmul khasiruna face dai mutane waɗanda suke hasararru waɗanda suke tababbu da kuma fadar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da yace wa man yaqnatu min rahmati rabbihi ba wanda yake ɗebewa kauna daga samun rahamar Ubangijinsa illa dalluna face dai mutane waɗanda suke batattu wanda Allah Subhanahu wa Ta'ala bai nuface su da shari'a ba wato wannan ayar Allah Ta'ala ya hakaito ta a cikin kissar Annabi Ibrahim. Lokacin da Annabi Ibrahim aka zo aka bashi albashirin cewa zai samu karuwa. Inna nubashshiruka bi ghulamin alimin. Mun zo ne mu yi maka bishara da yaro wanda yake mai yawan ilimi, mai yawan sani. Qala al abashartumuni ala amma saniyal kibaru fa bima tubashshiruni. Qalu basharnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Wato mala'ikai na Ubangiji suka ce wa Annabi Ibrahim wannan albashir din da muke baka albashir ne na gaskiya kada ka kasance cikin waɗanda suke ɗebewa kauna daga samun rahama ta Allah Annabi Ibrahim amsar da ya ba su yace wa man yaqnatu min rahmati rabbihi ai ba wanda yake ɗebewa kauna daga samun rahamar Ubangijinsa illa dalluna face dai waɗanda suka jahilci Ubangiji amma ni kam ai na san rahama ta Allah tana da yalwa wa rahmati wasi'at kulli shay'in ai ko na fice haka a shekaru aka ce Allah ya ce zai bani da ina da yakinin zan samu dada na'am
wa ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir fa qala ash-shirku billahi wal ya'su min ruhillahi wal amnu min makrillahi wa ibn mas'ud qala akbar min kaba'ir al-israfu billahi wal amnu min makrillahi wal qanutu min rahmatillah
Hadithina gaba a cikin wannan babe shine hadithin Abdullahi dan Abbas yace haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi anil kaba'ir dangane da manyan laifuffuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta su sai an tuba daga aikata su fa qala ma'aiki yace daga cikin su akwai ashirku billahi hada bautar wani da Allah dan wannan shine laifin da yafi kowanne laifi girma akbarul kaba'ir shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka kaman da hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya tabbatar ku wal ya'su min ruhillahi da kuma ɗebewa kauna daga samun rahama ta Allah innahu la ya'su min ruhillahi illa alqawmul kafirun wala ta'su min ruhillahi aka annabi yaqubu alayhi salatu wassalam ya fada ga ayyan shi ko wal amnu min makrillahi da kuma wato aminta mutun ya zamanto ya baiwa kanshi lasisi ya baiwa kanshi yarda 100% ta cewa shi ya aminta daga bakalkashiya ta Ubangiji wato takun saka na Allah idan aka ce al amnu min makrillahi shine bawa ya ga yana lalata amma kuma Allah yana kara mai lafiya Allah yana ƙara mai wadata. Sai ce ai ga sunan su wanda suke ganin cewa su ne akan gaskiya din ga sunan abincin da za su ci ma sai mun taimaka musu. Shin su amina makrallahi kenan. Shi kuma bai san ba irin wannan dan an yi wa irin shi. An yi wa na sama da shi. Inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflitu. Thumma qara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima. Inna akhdahu alimun shadid hadithan Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud yace akbarul kaba'ir wato min akbaril kaba'ir yana daga manyan laifuffuka al-ishraku billahi hada bautar wani da Allah wal'amnu min makarillahi, da kuma amintuwa daga shiri na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wal qanutu min rahmatillahi, da kuma wanda ya ɗebe ƙauna daga rahama ta Allah, wal ya'su min ruhillahi, da kuma cirewa tsammani daga rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi Abdurrazzaq As-Sana'ani ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Musannaf. Na'am.
Fihi masail al-ula tafsir ayat al-A'raf, al-thalitha tafsir ayat al-Hijr, al-thalitha shiddat al-wa'id fi man amina makra Allah, al-rabi'atu shiddat al-wa'id fi al-qanut.
Na'am. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai masaloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su kalkashin waɗannan ayoyi da malam ya kawo da waɗannan hadisi. Al-ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul a'raf, tafsirin ayat da take cikin suratul a'raf, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Mas'ala ta biyu tafsirin ayat da take cikin suratul hijr, wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Al-thalitha mas'ala ta uku shiddatul wa'idi fi man amina makrallahi, wato tsananin narko na azaba ga mutumin da ya aminta da shiri na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da makirci na Allah. Ar-rabi'a mas'ala ta hudu ta ƙarshe shiddatul wa'idi fil qanud, wato tsananin ban tsoro na azaba ga mutumin da ya ɗebe ƙauna daga rahama ta Ubangiji, ya cire sawa ran shi daga cikin samun waɗanda za su samu rahama ta Allah. Abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai, abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.